This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitocin da suka hada da mita 20 da 26 da 31 da 42 da kuma mita 61. Yanzu haka ko kuma duk lokacin da mutum ya ga dama ana iya sauraro shirye-shiryen sashen Hausa akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com ta hanyar sadarwar internet. A jamhuriyar Nijar da kewaye ana iya kama wannan tasha kai tsaye ta gidajen rediyo amfani da Sarauniya da Fara'a da Dalol da Niya ko kuma Nomad FM. Masu sauraron sashen Hausa na muryar Amurka, assalamu alaikum. Jummai Ali ke farin cikin gabatar da wannan shirin. Ina tare da Usman Kabara da kuma sauran abokan aiki. Muke fatar za ku kasance da mu domin sauraron abubuwan da za mu gabatar. Kamar kowace rana Asabar, bayan kun gama shan labarin duniya, za ku ji filin mu tattauna wanda Ibrahim Garba zai gabatar.
To jama'a, tare da sallama ga cikakkun labaran. Sojojin Najeriya sun ce a ranar Alhamis din da ta gabata sun ceto mata da yara da yawan su ya kai 234 da 'yan kungiyar Boko Haram suka yi garkuwa da su a arewa maso gabashin kasar. Sanarwar ta ce wannan jimilla ƙari ce akan waɗanda suka farauto kuma suka cece su ɗin a makonnin da suka gabata, wanda kuma duk a cikin samaman da suke kaiwa ne a yankin. Haka kuma sojojin sun tabbatar da cewa ana ci gaba da kai farmaki a dajin tare da mai da hankali wajen ceto mutanen da aka yi garkuwa da su a dajin. Sannan suna tarwatsa dukkanin sansanonin 'yan ta'addar da wasu makamai da suka mallaka a cikin dajin. A farkon makon nan ne dai aka ce an ceto kwatankwacin yawan mutanen da aka ce an ceto din a yanzu a cikin dajin. An sami rahoton cewa ɗaruruwan mata da 'yan mata sun samu tsira tun daga farkon makon da ya gabata ya zuwa yanzu. Mako ɗaya bayan gagarumar girgizar ƙasar nan da ta faru mai nauyin maki 7.8 a ƙasar Nepal, jami'ai sun ce har yanzu ba a ga dubban mutane a cikinsu kuma har da 'yan ƙasashen Turai ba. Wanda ministan harkokin cikin gida ta Nepal, Lakshmi Dakal, ta ce kwanaki biyu ana binciken burbushin gine-gine wanda ya zube ya kuma danna mutane, inda ake zakulo wasu, an kuma samu damar zakulo wata budurwa 'yar shekara kamar 20 da kuma wani yaro dan kimanin shekara 15. Lamura sun fara koma daidai a Kathmandu, har ma wasu masu saye da sayarwa sun fara harkokinsu na kasuwanci, kuma mutane na komawa gidajensu, duk da dai cewa wasu sun kasa komawa gidajen nasu saboda warin gawarwaki da suka mutu a wajen aka kwakkwashe. Shugabar kula da agajin Majalisar Ɗinkin Duniya, Balari Amos, ta ce kira ta ƙara yi da cewa a taimakawa ƙasar ta Nepal, tana kira ga ƙasashen duniya. Gwamnatin Nepal dai tana ba wa iyalan waɗanda suka rasa ransu dala Amurka 1,000 da kuma wata dala 400 don binne mamatansu. Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce mutane kimanin miliyan 8 wannan bala'in ya shafa, sannan miliyan 2 sun rasa muhallansu. Ƙungiyar agaji ta Red Cross kuma ta bulla da wani shafi inda ta ƙirƙire shi da cewa 'yan uwa da abokan arzikin mamatan da suka riga mu gidan gaskiya din suna iya shiga sai su yi rijistar sunayen mamatan. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Sakatariyar harkokin wajen Amurka John Kerry ya kai ziyara a ƙasar Sri Lanka karo na farko bayan shekaru 10. Ya kai ziyarar ne tare da amfani da wannan dama wajen shawo kan garan bawul ɗin demokuraɗiyya tare da ƙulla hulɗar dangantaka. Ya dai fara da sauka a Colombo ne a yau Asabar ɗin nan da safe a can ƙasar, inda zai gana da shugaban ƙasar Maithripala Sirisena da kuma Prime Minister Sri Lanka. Zai kuma gana da shugabannin 'yan tsirarin nan na Tamil Tigers. Sakataren ya ce jirban irin wannan ziyara tun lokacin da Colin Powell ya ziyarci Sri Lanka a shekarar 2005 a lokacin da aka yi ambaliyar nan ta guguwar tsunami, kuma ba su sake haɗuwa ba sai a wannan karin da shi ya kai wannan ziyara. Babbar mai gabatar da kara a Baltimore, Marilyn Mosby, ta ce gabashin Amurka ta ce tana tuhumar wasu 'yan sanda guda shida wanda suka hada da fararen fata guda uku da bakaken fata su ma guda uku da laifin kama wani ba bisa ka'ida ba, wato Fred Gray, inda suka ce kamun nasa ya saba mu doka, sannan kuma ya mutu a hannunsu, wanda babban mai binciken lafiya na jihar ya ce mutuwar ta Freddy matsayin kisan kai ce. Ta ce Fred ya yi fama da matsanancin ciwon wuya a lokacin da aka dauke shi a motar 'yan sanda a ranar 12 ga watan Afrilu, sannan ba a tallabe shi da madaurin kujerar mota ba. Ta kara da cewa 'yan sanda ba su ba shi ko kuma neman agajin asibiti ba, duk da Gray din ya nemi a taimaka masa. A halin da ake ciki yanzu haka, dubban mutane a garin na Baltimore sun sake haduwa a yau Asabar dinnan, inda suka tinkari babban ɗakin taron birnin da ke Amurka din, suna kira da cewa ba zaman lafiya idan dai har babu adalci, suna yin wannan kirari tare da rubuta shi a alluna. Jami'an tsaro suna nan a cikin shirin kota kwada suna kallon abin da ke faruwa.
Labarin duniya kuka gama ji, Usman Kabara ya karanto. To, waɗannan shirye-shirye suna zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. The Voice of America, VOA. Ga Ibrahim Garba nan zai gabatar da shirin mu tattauna.
Assalamu alaikum masu saurari, barkamu da sake saduwa da ku a wani sabon shirin na mu tattauna. To, kamar yadda aka saba, ga sharar fagen shirin daga gogon naku El Hikaya kan yadda ta kaya a Najeriya a mako mai shudewa.
Shugaba Jonathan ya nunka mai sanda ga kwamitin karbar mulki na Janar Buhari da nuna karamcin da yake nunawa ba tsoro yake ji ba. Wannan ma ya biyo bayan umarnin a saki rahoton binciken kamfanin mai na NNPC inda ake zargi an sace biliyoyin dala. Dan kwamitin kamfe din shugaba Jonathan Adobun Yadi ya ce sam tafiyar su umra ba wai sun ranta na kare bane, kuma suna nan a PDP.
Ba zan gudu bar Najeriya dan wani Allah ya bashi mulki. Lokacin da Allah ya bai iyayen gidan mu mulki ba a gudu ba. Ina zo ibada ne zan koma Najeriya ranar Lahadi insha Allah.
Janar Buhari ya musanta fatattakar 'yan talabijin na AIT daga masaukinsa, inda ya ce wuce gona da irin hadimai ne. PDP ta kushe Buharin bisa wannan lamarin. Gidan talabijin din mai zaman kansa ya yayata wani faifan batunci da kiyayya ga Buharin a lokacin kamfe. 'Yan dawar na tsakakakin majalisar wakilai ba nuna bambancin addini ko kabila su Musa sarkin adar sun dage.
Domin yin aiki wanda shi an haƙiƙa wanda aka zaɓo mu a kan shi.
Rundunar sojan Najeriya ta ce ta kubutar da mata kusan 300 daga dajin Sambisa, amma ba matan Chibok ba ne. Nasiru da Mali kamirar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Haka fa, yanzu ku biyo mu zuwa zauren mu na tattaunawa. Kamar yadda aka sani dai, zauren na birnin tarayyar Najeriya Abuja, inda wakilin mu Nasiru Adamu Elhikaya ke jagorantar wata sabuwar tattaunawa kan tasirin amfani da na'urar tantance masu kada ƙuri'a ta kajirida wajen kawo zaman lafiya a Najeriya ta wajen kauda magudin zaɓe. Yau dai zauren ya fara zafafa kafin ya sassauto. Ga dai Nasiru.
Junaidu kusan
we don't expect you to be biased in this. If it is my time, you allow me to die down then.
Junaidu Usman Abubakar, wani lokacin ana cewa wasu daga cikinku 'yan PDP sun ce cancanta ce ta saka sun wasu na da hannu wajen zaben Janar Buhari, sannan amma a wasu jihohin kuma suka zaɓe jam'iyyar PDP. Me yasa kuka ɗauki irin wannan mataki ne a wannan zaɓen?
A hujja ko shi ne ka san na gaya maka, na ce maka shekara 16 aka yi ana demokuraɗiyya a Najeriya, kan mage hawaye an kai lokacin da ba abun da ake nema banda wanda ake ganin akwai alamun gaskiya, akwai kuma alamun adalci, sannan kuma akwai alamun zai yi wa talaka aiki. Hujja da yasa kaga kudu da arewa sun haɗu sun yi zaɓe, kuma an yi zaɓe babu wani kace na ce, an yi zaɓe tsaftacecciyar zaɓe da aka jima da ba taɓa yin irinta ba, kamar yadda aka yi zaɓe a Najeriya abinda aka je aka yi a jihar Gombe kenan. An yi zaɓe cancanta.
Kana nufin ka ce kamar a arewa in mun duba inda PDP ta yi nasara ba zai wuce kamar a ce jihar Gombe, watakila sai kuma in jihar Kogi da ba a yi zaɓe ba ke.
A taƙaice muna tsammanin kamar yadda muka ga shi dan takarar gwamna ya fito a Alhaji Inu Yahaya yace ya yarda da abinda hukumar zabe ta yi ta bayyana hukunci ta ce gashi ga wanda ya ci gwamna mu muna tsammanin tunda ga yadda PDP ta yi a Najeriya Goodluck Jonathan da kansa ya dauki waya ya kira General Muhammadu Buhari yace to ya masa murna saboda ya ci zaben sa na shugaban kasa to cancanta da yasa aka zabi Tulban Gombe mu mun dauka tunda zaben akai abu biyu ne nake so ka fahimta a wannan magana da nake gaya maka abunda babu shi yanzu in ma da akwai shi a kashi 100 bai shige a ce kashi 10 bane shine na farko baka isa kai amfani da kudi a wannan zaben ba amfani da kudi a wannan zaben sannan na biyu magudi don inda an kuskura an yi magudi a zaben shugaban kasa kowa ya san abin da zai faru a Najeriya inda an kuskura an yi zabe an yi magudi a zaben gwamna kowa ya san abin da zai faru wato wannan zabe da aka yi a Najeriya zabe ne da ya kai mu wani mataki na samun yancin kanmu kudi bai yi amfani a Najeriya ba kudi bai yi amfani a jihohi da APC da PDP suka ci ba cancanta da kuma irin ayyuka da waɗannan mutane da suke waɗannan gurare suka suka shine ake zance akai hanya 158 Talban Gombe ya kera a cikin Gombe yawa
da farko dai ni ina so mutane su sani cewa mu mun yadda a Najeriya a zaben shugaban kasa an yi adalci duka kowa har dan PDP ba shi da zabi saboda gonin mu yafi nasu sun fito sun zabe shi na biyu maganar da Jinedu ya kawo na maganan Gombe Inuwa Yahaya bai ce ya yadda da sakamakon zabe ba a matsayinsa na dan takara na jam'iyyar APC ya ce tunda hukumar zabe ta fito ta sanar da zabe ta ce PDP sun ci ya kira magoya baya su kwantar da hankali jam'iyya za ta fito da mataki sannan magana na biyu da Jinedu yake yi mu dinnan muna da mutanenmu waɗanda sun bi akwati har cikin Gamman House aka kore su muna da yaranmu da aka kwace wayoyinsu don saboda sun dau hotunan jami'an tsaro da suke ta dukan mutane suke mai akwami su je da police suka daddaki mutane suka duk ko ina ba inda ba a yi wannan ba sannan ina tabbatar ma inda dan Kumbo ya ci zabe ya kamata ya ci akwatinsa bai ci ba a Yarwagana bai ci Yarwagana ba bai ci garin Gombe ba inda cancanta yayi amfani a gaba daya a jihar Gombe inda yake fara kawo ka ci zabe cikin gari tunda in ayyukan da ake fada ake cewa yayi aida a cikin gari ne za su bada sheda sannan ina tabbatar ma cewa yanzu in ka hada kuri'un da mu na gaskiya muka samu mun fi PDP ina ga ya ma gaskiya za ta yi halinta za mu je kotu za mu kabile banta kowa zai gani wannan zabe mu ba ma muna kira a soke zabe bane a ba mu kujerar mu ne kuma maganan aiki da ake duk jihar Gombe kowa ya sani ba wanda ya aikin da Dr. Muhammad Danjuma Goje yi shi ya kafa turba shi ya kawo airport shi ya kawo ruwa Gombe shi yayi stadium shi yayi state university shi yayi manyan hanyoyi ga misali hanyar Tula da ana dauka dan adam bare iya yin ta ba amma shi yazo ya kankare dutsin Tula yayi ka gaya mini wannan irin aiki ne akwai hanyoyi kanana wanda dan Kumbo yayi wanda ba shine bukatar mu ba a cikin garin Gombe akwai angoyi irin su je kada fari su kumbiya su fantami su bolari ba a musu ba aikin nan gaba daya Yarwagana aka yi shi in banda nan ina aka yi sai federal locus kuma akwatin su nawa in ka lura shi yasa ko da aka sanar da zaben kaga wani yayi walwala ko an yi ihu amma na Buhari ba sati akai ana shagali ba
Raymond ka ji abubuwan da su yan siyasa suka faɗa inda suka karkata gefe daya wataƙila sun fi ambatar ita wacce jiha ce saboda
kusan a yankin arewa gaba daya ita kadai ce zuwa yanzu zamu iya cewa jam'iyyar PDP ta lashe banda wannan maganar jihar Taraba da muke. Raymond, kai kana ganin yan siyasa wannan al'ada ta cewa na amince da sakamakon zabe din nan ta taimaka wajen kawo sanyin zaben da kuma watakila kotuna ma ba za su samu kararraki da dama ba wannan karan?
Na farko zan so in amfani da wannan lokaci domin in jawo hankalin abokan zaure da su tuna maganar Najeriya muke. A wannan zabe da yadda gudana a wannan shekara, a gaskiya 'yan Najeriya sun yi kokari, sun fahimci fannin ilimi, wutan lantarki, dai rayuwar jama'a gaba ɗayanta sun fahimci cewa ga inda ya kamata hankalinsu ya koma. Ban shi haka, ina son su dan hakura su san lalle gaskiya kam PDP ta yi rawan gani a North East, musamman ma jihar Gombe, ko lokacin da shi goje na mulki ko lokacin da shi dan kwamba na mulki, duk maganar shi ne a yi ma jama'a aiki, shi yake duba. A farko dai Jonathan ya yi kokari ya saya tuma a faɗi sakamakon zabe a hukumance, ya ɗauki waya ya buga ma shugaban kasa mai ci ya masa tayin murna. Kaga wannan abu ne ya kamata dukkanmu 'yan Najeriya mu koyo a kai. Mai yiwuwa ma kila zabe ne ma bai shafi ma na gwamnati ba, amma ka yadda cewa an kada kai, ka kuma sha kayi, kuma ka dubi ita kungiyan ko kuma ita kasa gaba daya, ka sa hankali ka ce a tafi tare. Kamar yadda ka faɗa, a North East in ka dubi Gombe a cikin sauran jihohi ita jaririyar jiha ce, amma hanyoyin cin gabanta a gaskiya yana da ban mamaki. Muna da jihohin sauran na North East suna koyo daga wasu abubuwa biya daga jihar Gombe, so dole ne masu hira su yi kace na ce a cikin magana, ni ban gane fi su ba. Amma maganar shi ne a takaice dai gaba daya wannan zaben da ya tafi wannan shekara abu ne wanda dukkanmu ya kamata mu yi koyi da shi a zaben da yake tafiya gaba, don tabbas za a zo a yi zabe a Kogi, wanda ina gani ya kamata 'yan Najeriya su fi can kuma su sake nuna da sake yin zabe a Kogi, maybe a shekara daya ko biyu mai zuwa za a sake yin zabe a wasu jiha wanda ba yi zaben su a wannan lokaci ba. So duk wayannan hanyoyi ne da za
su jihar Bayelsa, irin su jihar Edo,
exactly,
irin Ekiti,
exactly. So wannan ya nuna cewa har yanzu Najeriya muna nan muna gina demokradiyyar mu, wanda kuma mu kungiyoyi masu sa ido muna nan muna ta sawa. Shi yasa ma yau din muka yi hira da Professor Jega, ya gaya mana masalolin da ya samu, muka bada namu shawarwari da yadda muke gani in Allah ya yarda duka mu muka hada kai muka dauko dokan da zai taimaka ma 'yan kasa, shi ne din ne zai sa kasar mu ta ci gaba.
Tofa, sai a kasance da mu mako mai zuwa don jin ci gaban wannan tattaunawar.
Na gaba ga Allah sanai kinna gaba ga Allah ta sarke da babi.
Da wannan muka zo babin sauraron dattawan arewacin Najeriya game da hanya mafi dacewa ta ceto arewar daga matsalar tsaro da karazabanci. Yau dattawan da za su yi wa 'yan arewacin Najeriya jawabai su ne jigon majalisar dattawan arewacin Najeriya Professor Ango Abdullahi da shugaban kungiyar kananan kabilun arewacin Najeriya Musamman Kamani. Da farko dai ga Professor Ango.
Da farko dai ina so in nuna godiya kwarai da gaske ga jama'ar kasar baki guda, amma musamman jama'ar mutanen Arewa. A madadin wannan kungiya ta mu na Northern Elders Forum, wato kungiyar dattawan Arewa, wadda a cikin shekarun nan guda uku har zuwa hudu muke gwagwarmayan cewa ya kamata a sake duba al'amuran zamantakewa a kasar nan ta fuskar siyasa, gani yadda ake kwaran mutanen Arewa, musamman a tsarin da muka gani na shekarun nan 15. Muka ga lalle dole ne a sake daukan wani salo wanda za a tabbatar da cewa kowane sashi na kasar nan an bashi hakkin da ya kamata a bashi. To alhamdulillahi wannan kuka da muka yi kuma mutane suka ji, kuma suka zo suka bada goyon baya, aka zo aka yi zaɓe lafiya, kuma aka nuna cewa wannan canji da ya kamata a samu a ƙasa an same shi. Saboda haka muna murna ƙwarai, ana jaddada godiya da mutane da suka yunkura suka ji wannan huduba da aka yi, kuma bukata ta biya yanzu. To sai magana ta biyu. Magana ta biyu shine mulki ya dawo hannun ɗan Najeriya ɗan Arewa. Kuma wannan mutum ba samo bane, an riga an san shi, an san halayensa, an san komai nashi game da kokari, game da gaskiya da riƙon amana na jama'a. To saboda haka nan muna roƙon mutane kuma su sa ido akan menene zai biyo bayan wannan aiki, gagarumin aiki da aka taru aka yi. To muna sa rai alheri ne in Allah ya so. To amma cikin aiki irin wannan ba abin da za a ce an yi ɓanna na shekara 15 ba ne ana tsammani zai warke cikin wata ɗaya ko shekara ɗaya. Abubuwan da za su biyo baya abubuwa ne na gyara, kuma gyaran nan mai wuya ne a irin ɓannar da muka riga muka san an yi. Muna fata mutane za su ci gaba da tausaya ma wannan ɓanna da aka yi, da kuma tausaya ma wanda aka ɗora musu nauyin gyara. Su kuma su san cewa mutane za su sa ido akan lallai suna so su ga wannan gyara a cikin takaitaccen lokaci. To takaitaccen lokacin nan zai zama yaushe ne, wata ɗaya ne, shekara ɗaya ne, shekara, amma dai aiki ne mai wuya. Amma abin da ya tabbatar da cewa indai mutane suka san cewa ana tafiyar da al'amuransu da gaskiya, kuma suna ganin abin da ake yi, lokaci ba zai dame su ba. Abin da kawai ake gudu shine a ga ba a tafiyar da abu da kyau, sannan a ga abubuwa kuma ko ba su gyaru ba ko kuma ma suna ƙara taɓarɓarewa. Wannan in Allah ya so, muna ganin yadda mutane suka farka yanzu ba za su bari shugabanni sababbi su yi abubuwa wanda zai koma da mu baya ba in Allah ya so. Shugaba da aka fitar kowa riga ya san halayensa kamar yadda na ce. To muna fata shi kuma zai tara mutane na kirki wanda za su zo su taimake shi wannan gagarumin aiki, don aikin ba ƙarami ba ne. Kuma Allah ya sa su zama sanadin cewa ƙasar Najeriya za ta haɓaka, mutanen ƙasar Najeriya za su ji daɗin rayuwa, kuma muna fata za su zauna lafiya tsakaninsu da juna. Akwai alama har yanzu akwai tashin-tashina tsakanin Fulani da manoma da sauransu, wannan haka ne. Amma duk abin da ya kawo wannan rashin adalci ne tsakanin al'umma. Domin Fulani yana da haƙƙi a ƙasar nan, kowa ya san cewa idan aka dubi abin da Fulani suke fama da shi a ƙasar nan, dole a tausaya musu. Da akwai labubuka wanda suke bi, duk an kashe a mai da su wurin noma, ya za a ce Fulani yana kiwo, wurin bi ma ya gagara. Saboda haka duk abubuwa ne wanda gwamnati ya kamata ta yi domin ta raba tashin hankali tsakanin Fulani mai kiwon dabbobi da kuma manomi mai shuka a gonakinsa da sauransu. Dole ne ni na tabbatar wannan gwamnati za ta yi wani abu abu kai. Na tuna lokacin da shi Jalal Buhari yake tafiyar da hukumar PTF, ya yi ƙoƙari ƙwarai da gaske, don ni shaida ne domin ina cikin wanda suka taimaka wajen wannan. Na tabbatar da ina ya za a dawo da martabar kiwo, ya kuma za a tabbatar da haƙƙoƙin Fulani masu kiwo da mashayan ruwa da wurin ba su magani da sauransu. Duk ya yi ƙoƙari irin wannan cikin ɗan takaitaccen lokaci da yake shugabancin hukumar PTF. Saboda haka nan ba ni shakkan cewa zai duba wannan al'amari idan lokaci ya yi. Wannan kuma zai kawo raguwar tashin hankali tsakanin manoma da Fulani. Sauran kuma maganan Boko Haram da sauransu, Boko Haram dama mun sha faɗa ma ita wannan gwamnati mai fita cewa abubuwan da suka haddasa su ba addini ba ne. Abubuwa ne suna da ɗan dama, addini ma shi ne mafi rauni a ciki. Domin idan ka lura duk inda kake an kafa gwamnati ko an kafa hukuma ba adalci a ciki, ba da za a sami zaman lafiya. Mu a wurinmu Boko Haram asalinta rashin adalci wanda ya sami yawancin jama'an da suke wannan wurare wanda wannan tashin hankali yake faruwa. Saboda haka muna fatan alheri, Allah ya sa a yi wannan canjin gwamnati lafiya, da kuma fatan cewa ƙasa za ta zauna lafiya insha Allah.
Shi ma Mr. Mark Amani cewa yi lokaci ya yi da ya kamata 'yan arewacin Najeriya su haɗa kai su ci gajiyar siyasa tare da 'yan uwansu na kudu.
To assalamu alaikum. Na farko dai suna na Mr. Mark Amani, ni ne president na Middle Belt Progressive Forum, shugaban ƙananan kabilu na arewacin Najeriya. muna da dattawa na arewacin Najeriya ko da shike ba ma arewacin Najeriya ba duk ma Najeriya gaba da to a gaskiyar magana a fadin Najeriya babu wadanda ya kamata a ce sun ji dadin Najeriya irin yan arewacin Najeriya domin Allah ya bamu mutane masu hangen nesa masu basira masu hikima da sanin ya kamata Najeriya ta arewa ya kamata a ce dama addinan nan guda biyu zuwa uku da kristoci da masallata sai irin yan gargajiyan mu wanda aka san su to ni kiran da nake son in yi shine musulman mu da kristocin mu dukkan mu yan uwan juna ne Allah sai ya sa dama a kowace gida kowace jinsi zaka samu krista zaka samu musulmi zaka samu yan gargajiya ne kullum kiran da nake shine mu rinka giya kan mu gaskiya domin mu ci gajiyar kasar mu Najeriya musamman kuma ta arewacin Najeriya idan babu zaman lafiya to kariya muke yi ba za mu taba samun abin da muke yi ba in muka dawo a siyasance siyasa ba za ta taba kasancewa ba ba tare da zaman lafiya saboda haka mu yi kokari mu yi tantalin zaman lafiya a Najeriya musamman kuma Najeriya ta arewa domin mu ci gajiyar demokrasi na Najeriya saboda haka na san dai rigingimin Najeriya ya samu asali shekaru aru barkatai da suka wuce amma muna rarrabawa da maganar siyasa Allah ya sa wadanda nake maganar nan domin su saurare ni kuma su dau mataki domin ci gaban kasar mu Najeriya nagode
da jawabai daga dattawan arewacin Najeriya muka kammala shirin namu tattauna na wannan karan sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya kuma cikin annashuwa da kwanciyar hankali da lumana
kafin mu sallama ga takaitattun labarai
to yanzu kuma ga labarai amma a takaice sojojin Najeriya sun ce a ranar Alhamis din da ta gabata ne aka ceto wasu mutane wato mata da kuma yara da suka kai guda 234 wanda ƴan kungiyar Boko Haram suka rike a dajin da suka kai samami sanarwar ta su dai ta ce wannan jimilla ƙari ne akan jimillar da suka samu a baya wanda in suka hada da wannan ta kusan ninkawa Mako daya bayan gagarumar girgizar kasa mai nauyin maki 7.8 a kasar Nepal jami'ai sun ce har yanzu ba a ga dubban mutane ba ciki har da ƴan kasashen turai da akalla suka kai guda 1,000 haka kuma zamu ji a cikin labaran mun ji cewa sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry ya kai ziyara a kasar Sri Lanka karo na farko tun bayan shekaru 10 ya kai ziyarar ne tare da amfani da wannan dama wajen shawo kan garan babul din demokradiya tare da hulɗar dangantaka tsakanin kasashen biyu haka kuma babbar mai gabatar da kara a jihar Maryland dake Baltimore Marilyn Mosby ta ce hakika kisan da aka yi ma ko kuma mutuwar da shi Fred Gray yayi ne tare da abin da za a iya cewa kisan kai ne domin kuwa ta ce an yi sakaci wajen sa masa matallafi a cikin kujerar mota a motar ƴan sanda haka zalika kuma ta ba da belin su waɗanda suka yi ake zargi din da cewa sun aikata laifin bisa kan ana zargin su da cewa sun aikata kisan kai amma kuma ba da niyya ba.
Ma sauraro ƙarshen shirin wannan lokaci kenan sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu. Kafin mu sallama ga gaisuwar ta'aziyyar rasuwar limamin babban masallacin Abuja Sheikh Musa Muhammad. Allah ya ji kansa, Allah ya gafarta masa, mu kuma Allah shi kyautata mu ƙarshen. A halin yanzu kuwa a madadin sauran abokan aiki Jummai Ali ke fatar mu kwana lafiya Allah shi ba mu alherinsa amin.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.